acteur, actrice. Tina Turner a pris.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai babaya ko makirri ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 27 ga watan Mayu shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa bayan gwamnatin Buhari ta kashe sama da naira triliyan 14 akan samar da tsaro a Najeriya, to ko shin tsaron ya samu?
Lokacin ba suka karfi mulki, baka isa ka je masallaci ba, baka isa ka je coci ba, baka isa ka je kasuwa ba, da sauran wurare, ba ma bamai suna tashi ko ina, kuma dan Boko Haram sun mamaye ko ina. Amma yayin da gwamnatin nan ta zo ta tsaya ta tabbatar cewa waɗannan abubuwa an daina su.
To kamar kowane daren rana Asabar, yau ma muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim ga Almasi Garba. Akwai kuma labaran wasanni na ƙarshen mako da za mu kawo muku. To amma kafin nan, ga Mahmud da labaran duniya.
Masarai, assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labarun. Rundunar sojojin Sudan ta bukaci dakarunta da suka ritaya a shekarun baya su mai da kayan sarki domin tallafawa mayakanta a yakin da suke yi da dakarun rundunar gaggawa ta RSF. Rundunar ta nemi tsafin mazan jiyan su mika kansu ga sansanin rundunar mafi kusa da su, tana mai cewa hakan wata dama ce ta karfafa ayyukan mayakan rundunar. Amma masu kula da lamura na ganin matakin ka iya rura wutar fada a kasar ta Sudan kwanaki kaɗan bayan sanya hannu a kan yarjejeniyar tsagaita wuta. Duk da yarjejeniyar an ci gaba da jin harbe-harbe da aman ababen fashewa a sassan ƙasar ta Sudan cikin makon da ya gabata, sai dai ƙasashen Amurka da Saudiya da ke zaman masu son ido kan aiwatar da yarjejeniyar sun faɗa jiya Juma'a cewa an samu kyautatciyar yanayi ta fuskar mutunta yarjejeniyar daga ɓangarorin guda biyu. Hakan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da babban hafsan rundunar Abdul Fatah Al-Burhan ya bukaci sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya sauya jakadan majalisar da ke aiki a ƙasar ta Sudan. A wata wasiƙa da ya rubuta wa sakataren Majalisar ta Ɗinkin Duniya Mr. Antonio Guterres, babban hafsan mayakan sojin na Sudan ya ce akwai bukatar sauya jakadan na Majalisar Ɗinkin Duniya Balka Fezis a cewar wasu majiyoyi na fadar shugaban ƙasar ta Sudan. Rahotanni na nuni da cewa ƙasar Rasha za ta fara aika makamin nukiliya zuwa Belarus, amma wani babban jami'in tsaro a ƙasar Ukraine ya ce ko kaɗan bai girgiza ba game da hakan. A wurinmu ba sabon labari ba ne, a cewar Mr. Olesi Danilov, babban sakataren tsaro na Majalisar Tsaron Ƙasar Ukraine. Ya ce Ukraine a shirye take ta kaddamar da martanin farmaki da aka daɗe ana sa ran gani akan dakarun Rasha da ke Ukraine, amma bai fayyace ranar da za su fara kaddamar da martanin ba. Sai dai ya tabbatar da cewa kungiyar sojojin Wagner na janyewa daga birnin Bakhmut na Ukraine. Ita ma ma'aikatar tsaro ta Burtaniya a bayanan da ta kan fitar kullum game da yadda al'amura ke wakana tsakanin Rasha da Ukraine ta tabbatar da cewa dakarun na kungiyar Wagner sun fara janyewa daga birnin na Bakhmut. A hannu guda kuma shugaban na Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Juma'a cewa sannan a hankali ƙasarsa na samun ci gaba ta wajen samar da jiragen yaƙi na zamani domin tunkara ƙalubalen da ke gabanta. A cikin makon da ya gabata ne, wakilan ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki na duniya, wato Amurka da China, suka yi ganawa irin ta ba sabon ba cikin watanni da dama da suka shuɗe. Sakataren cinikayya da kasuwanci ta Amurka Gina Raimondo ta faɗa cewa ganawarsu da takwaranta na ƙasar Sin Wang Wentao game da al'amuran da suka shafi manufofin fitar da kayayyaki ƙetare da cinikayya da harkokin saka jari ta yi armashi ainihin. Kazalika ministan harkokin kasuwanci da saka jari na China ya yi wata ganawa ta daban da jami'ar Amurka game da lamuran kasuwanci Catherine Tai a gefen taron ministocin harkokin tattalin arziki na yankin Pacific da ke gudana a Detroit, jihar Michigan ta Amurka. tarukan biyu na zuwa ne bayan da shugaba Joe Biden ya alamta farko da alakar Amurka da China wacce ta samu tasgarotin lokacin da ta harbo wani jirgin balon na China a watan Fabrairu bisa cewa yana shawagi ne na leken asiri a sararin samaniyarta wata babbar alama da za ta ƙara ƙarfafa yunkurin sabunta dangantaka tsakanin ƙasashen biyu shine ko Beijing za ta amince da bukatar Washington kan ganawa ta musamman tsakanin sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da takwaransa na China Li Shanfu a gefen taron harkokin tsaro da zai gudana a ƙasar Singapore a mako mai zuwa labarun na zuwa muku ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Hukumomi a Faransa sun tabbatar da cewa za su kaddamar da shirin rigakafin cutar mura tsuntsaye da kakame zuwa bayan sakamakon gwaje-gwajen da aka yi game da cutar akan agwagi ya fito da armashi. Annobar mura tsuntsaye ta karaɗe gonakin tsuntsaye da kiwon kaji a wasu sassan duniya al'amarin da ya kai ga babu shiri ba tsammani. Aka kashe kaji da tsuntsaye fiye da miliyan 200 cikin watanni 18 da suka gabata. Faransa na daya daga cikin kasashen da annobar ta munana a yankin nahiyar Turai kuma tana fuskantar barazanar koman wannan annoba tun farkon wannan wata na Mayu musamman a bangaren kudu maso yammacin kasar inda aka yi hasarar kaji da tsuntsaye da dama musamman ma agwagi inji ma'aikatar harkokin noma da kiwon dabbobi ta kasar Jami'ai sun ce a watan jiya an yi odar sinadarar rigakafin cutar ta murar tsuntsaye guda miliyan 80 waɗanda ake dakon hukumar lafiya ta ƙasar ta tabbatar da sahihancin su bayan gwaje-gwajen da aka gudanar sakamakon gwaje-gwajen da bincike zai nuna yadda za a dakile yaduwar cutar a cikin tsuntsaye ko agwagin da aka yi wa rigakafi da kuma yadda za a kebe dabbobi ko kaji da suka kamu da cutar Hukumomin na Faransa sun umarci wasu kamfanoni guda biyu mallakar kasashen Faransa da Jamus su samar da sinadaran rigakafin cutar masassarar da za a rinka yi wa agwagi tuni dai sauran kasashen kungiyar Turai da suka hada da Netherlands ke gudanar da aikin gwaje-gwaje akan wannan cuta yayin da Netherlands din ke yin gwaje-gwajenta akan kaji masu kwanci ita kuwa kasar Italiya na gudanar da nata binciken rigakafin ne akan talatalo
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to madalla bayan da gwamnatin shugaba Buhari ta kashe makudan kudade har naira triliyon 14 wajen samar da tsaro cikin shekaru 8 da suka gabata tambayar da ke da bukatar amsa ita ce shin tsaron ta samu ga dai Hassan Maina Kaina da karin bayani a cikin wannan rahoto da ya aika mana daga birnin tarayya Abuja
gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da ke kawo karshen wa'adin mulkin ta a wannan mako ta kashe zunzurutun kudi sama da naira triliyan 14 a harkar samar da tsaro cikin shekaru 8 da ta yi tana kan karagar mulki wannan na kunshe ne cikin wani bayani da ofishin kasafin kudi na tarayya ya wallafa a shafin sa na yanar gizo to sai dai kuma duk da waɗannan mazajen kudade da an ka kashe a hidimar tsaron har yanzu wasu na cewar tsaron na tangal-tangal to shin a halin yanzu a iya cewar tsaron ya inganta
it is no longer news that Nigeria faces numerous challenges in the realm of security.
Babban Hafsan Hafsoshin rundunar tsaron Najeriya kenan General Loke Irabo ke bayani a jiya inda ke cewar ba wani sabon labari bane cewar Najeriya na fuskantar dimbin kalubalen tsaro musamman a wannan yanayi da matsalar tsaron ke daukar wani sabon salo ke kuma cancanzawa inda ke cewar duk da haka Najeriya na daukar tsauraran matakai don karfafa sha'anin tsaron musamman na cikin gida
Nigeria took critical steps to strengthen its internal security arrangements
to shin tsaron ya gyaru eh komodo baba gama mai ritaya kwararre ne kan sha'anin tsaron
gwamnatin general Muhammadu Buhari ta yi iya bakin kokarinta gurgudan hali idan ka duba a da lokacin da suka karbi mulki baka isa ka je masallaci ba baka isa ka je coci ba baka isa ka je kasuwa ba da sauran wurare ba ma ba mai suna tashi ko ina kuma dan Boko Haram sun mamaye ko ina amma yayin da gwamnatin nan ta zo ta tsaya ta tabbatar cewa waɗannan abubuwa an daina su daga sojojin sama na ruwa da ƙasa DSS
da sauran jami'an tsaro wannan gwamnati ta sai musu kayan aiki da jirage da motan kokin yaki ta kuma inganta rayuwar wayannan jami'an tsaro saboda haka gwamnatin Muhammadu Buhari ta yi kokari koda ta kashe fiye da 14 trillion ne
Comrade Said Bello a irin fahimtar sa karan ya kara tabarbarewa ne
wannan kudi a banza an kashe saboda kwalliya ba ta biya kudin sabulu har yanzu babu inda kake da garanti musamman in ka je hanyar birnin gwari Sokoto Zamfara Niger State ko kuma ita kanta North East in ka je Borno Yobe da sauran gurare waɗanda ma suke rikitar rabo Najeriya ne ma suke ma a ce sun fi karfin Najeriya kuma suna bi suna kashe sojoji suna kashe yan sanda suna fasa mujami'u da gurare saboda su nuna cewa basa tare da kasar babu ta yadda za a yi a ce ka kashe wannan makudan kudi a ce har an samu wani tsageru suna yin waɗannan abubuwan ba tare da an taka musu bulki
yanzu dai abin jira game shi ne yadda sabuwar gwamnati karkashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu za ta fuskanci sha'anin tsaron a cikin kasa Hassan Maina Karina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Abeda Hassan Maina Karina da wannan rahoton Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kafin mu kai ga shirinmu na gaba sai a shakata da wannan faifan.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku. Yau za a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyin su Musa Usman da Garba Yola kan tarihin masarautar Ilori da alakar ta da Fulani da Yarbawa da kuma daular Usmaniya. To idan masu tambayoyin da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga Professor Salisu Bala na Cibiyar Arewa House dake Kaduna, Najeriya da kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar ku.
Kamin daular Usmaniya kuma ta wuce ma tararin fadin inda Najeriya take a yanzu ka san ta isa ma har mai wurno har cikin Chadi har cikin Niger har wani yanki wasu yankuna dake cikin abin da ya shafi Kamaru to shine abin da nake so mutane su fahimta saboda wasu za su yi mamaki su ce akai aka samu daular Usmaniya kuma a cikin Ilorin to saboda irin waɗannan bayanai na tarihi wanda ba kowa ya sani ba sai yasa muka ce to yana da kyau a fada da bayanin da mutane su iya fahimta kuma ba magana ne ya jihadi ne na kabilanci ko wani abu da makamancin wannan ba a jihadi ne da ya shafi a fadada shari'a ta musulunci da kuma inganta rayuwar jama'a da kuma kauda zalunci domin saboda an zo an samu masarautu mutane suna mulkar kawunan su da kuma tsari irin na addini da kuma tsari irin na karantarwa amma da yake inda aka saba abubuwa suka lalace ya ga samu wasu kuma suka taso suka zo suka kawo gyara
wato
a wannan
yawa wato doctor a yanzu a iya cewa Fulani ne ke sarautar Ilorin kenan ko kuma gamayyar Fulani da ko a sarki za a ce
Fulani ne suke sarautar Ilorin amma kuma waɗanda suka zo suka rike dai suka zamanto a dan Allah ya sa na taba zama da wani basarake ba Fulani kuma dan yankin Ilorin mai babbar sarauta wannan yanki a wannan kasa ta Ilorin muka zauna da shi muna bayani yace dukkan su Fulani ne kuma da yawa harshen su ya juya ya koma Yarbanci suke yi
haka
amma so da yawa za ka ga Yarbawa musamman yan yankunan Oyo yan yankunan Osun Lagos da sauransu suna tunanin ya kamata a ce Ilorin ta dawo karkashin yankin yammacin Najeriya saboda mafi yawancin su suna ganin al'adun su iri daya dabi'un su iri daya amma kuma gashi Fulani ne suka zo suka kafa sansani suka kwace daular to abin na ci musu rai shekaru da dama sun sha yunkuri su zo su ce za su fada ma daular Ilorin saboda suna su kwace ta saboda suna tunanin tasu ce ba ta Hausa Fulani ba ba kuma ta mutanen arewacin Najeriya ba ne
To doctor baya ga ita kanta masarautar al'ummar garin Ilorin fa Fulani suka firin jaye koko ya abin yake
to yawanci Yarbawa suka firin jaye amma akwai Fulani masu dimbin yawa a wannan yanki kuma akwai Hausawa akwai Nufawa akwai jinsin mutane daban-daban wanda suka zo suka zauna kaga tasirin hijira kenan daga wannan yanki a koma wancan yanki daga wannan yanki a koma wancan yanki saboda shike tabbatar da tarihin al'umma cudanya da jama'a wanda za su zo da fasahar su da ilimin su da kwarewar su su zo su raya gari sannan mutane su samu arziki su samu sana'o'in yi da sauran su to idan ka ce kai ka ta kai ta a kabila ka ce kai za ta zauna a wuri to gari ba zai ci gaba ba
haka
to amma sakamakon zuwan jama'a daban-daban kowa zai zo da fasahar sa da irin ilimin su da irin baiwa da Allah ya masa da irin sana'o'in da yake da shi to zai zo ya taimaka wurin asasa wannan gari da bunƙasa shi to kusan abin da ya faru kenan a wato a Ilorin mutane daban-daban sun zo sun zauna duk da dai cewa gari ne wanda asali Yarbawa suka kafa shi amma kuma sai zamana tasirin mutane wadanda suka zo daga sassa daban-daban ya sa garin ya bunƙasa ya fada da ya ci gaba
to da kana bayani game da sauran masarautu haka
yawa abin da nake so in ce a nan shine jihadin Shehu Dan Fodiyo an san cewa Shehu ya bada tutoci ga masarautu daban-daban to akwai wurare da aka yi jihadin Shehu Dan Fodiyo wanda labarin su bai zo maga al'umma ba sosai sai daga baya-baya misali an san dai cewa a Adamawa Shehu ya bada tuta ga sarkin Adamawa aka yi jihadi amma akwai kananan yankuna da shi sarkin Adamawa ya ba ma tuta tutoci su kuma suka je suka aiwatar da jihadi a yankunan su suka dawo karkashin yankin Adamawa haka ya faru a cikin Gombe sarkin Shehu Dan Fodiyo ya bada tuta ga sarkin amma daga baya ya je rarraba kananan tutoci shi ma aka yi yaki a yankuna daban-daban da dama da ke karkashin daular Gombe sannan bayan an ci yaki kuma suka dawo karkashin daular Gombe haka ya faru a Zaria sarki ya Musa aka ba mu tuta amma yankuna daban-daban kamar yankin jama'a da ke kudancin Kaduna a yanzu ai sarkin Haruna Kajuru shi ne sarki Usman Kabin Yabo na jama'a ya yaka aka yi jihadi tsakanin su aka tabbatar da daula ta Usmaniya a wannan yanki so haka ya faru a cikin abin da ya shafi daula irin ta Ilorin a zamanin shekara ta 1824 su ma suka samu wannan izini sannan suka je suka aiwatar da jihadi a wannan yanki sannan aka kafa daula a wannan wuri sannan daular Usmaniya kuma ta wuce ma sararin fadin inda Najeriya take a yanzu ta san ta isa ma har mai wurno har cikin Chadi har cikin Niger har wani yanki wasu yankuna da ke cikin abin da ya shafi Kamaru to shine abin da nake so mutane su fahimta saboda wasu za su yi mamaki su ce akai aka samu daular Usmaniya kuma a cikin Ilorin to saboda irin waɗannan bayanai na tarihi wanda ba kowa ya sani ba sai sa muka ce to yana da kyau a fada da bayanin dan mutane su iya fahimta kuma ba magana ne ya jihadi ne na kabilanci ko wani abu makamancin wannan ba a jihadi ne da ya shafi a fadada shari'a ta musulunci da kuma inganta rayuwar jama'a da kuma kauda zalunci domin saboda an zo an samu masarautu mutane suna mulkar kawunan su da kuma tsari irin na addini da kuma tsari irin na karantarwa amma da yake inda aka saba abubuwa suka lalace sai aka samu wasu kuma suka taso suka zo suka kawo gyara
wato
a wannan
yawa wato doctor a yanzu a iya cewa Fulani ne ke sarautar Ilorin kenan ko kuma gamayyar Fulani da ko a sirke za a ce
Fulani ne ke sarautar Ilorin amma kuma waɗanda suka zo suka rikide suka zamanto a dan Allah ya sa na taba zama da wani basarake ba Fulani kuma dan yankin Ilorin ne babban sarauta wannan yanki a wannan kasa ta Ilorin muka zauna da shi muna bayani yace dukkan su Fulani ne ko dai da yawa harshen su ya juya ya koma Yarbanci suke yi
haka
amma so da yawa za ga Yarbawa musamman yan yankunan Oyo yankunan Oshun Lagos da sauransu suna tunanin ya kamata a ce Ilorin ta dawo karkashin yankin yammacin Najeriya saboda mafi yawancin su suna ganin al'adun su iri daya dabi'un su iri daya amma kuma gashi Fulani ne suka zo suka kafa sansani suka kwace daular to abin da ya yi musu na ci musu rai shekaru da dama sun sha yunkuri su zo su ce za su fada ma daular Ilorin saboda suna so su kwace ta saboda suna tunanin tasu ce ba ta Hausa Fulani ba ba kuma ta mutanen arewacin Najeriya bane
yawato doctor baya ga ita kanta masarautar al'ummar garin Ilorin fa Fulani suka firin jaye koko ya abin yake
to yawanci Yarbawa suka firin jaye amma akwai Fulani masu dimbin yawa a wannan yanki kuma akwai Hausawa akwai Nufawa akwai jinsin mutane daban-daban wanda suka zo suka zauna kaga tasirin hijira kenan daga wannan yanki a koma wancan yanki daga wannan yanki a koma wancan yanki saboda shike tabbatar da tarihin al'umma cudanya da jama'a wanda za su zo da fasahatsu da ilimin su da kwarewar su su zo su raya gari sannan mutane su samu arziki su samu sana'o'in yi da sauransu to idan ka ce kai ka ta kai ta a kabila ka ce kai za ta zauna a wuri to gari ba zai ci gaba ba to amma sakamakon zuwan jama'a daban-daban kowa zai zo da fasahar su da irin ilimin su da irin baiwar da Allah ya masa da irin sana'o'in da yake da shi to zai zo ya taimaka wurin asasa wannan gari da bunƙasa shi to kusan abin da ya faru kenan a wato a Ilorin mutane daban-daban sun zo sun zauna duk da dai cewa gari ne wanda asali Yarbawa suka kafa shi amma kuma sai zamana tasirin mutane wadanda suka zo daga sassa daban-daban ya sa garin ya bunƙasa ya fada da ya ci gaba
to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Professor Salisu Bala na cibiyar Arewa House Kaduna Najeriya da ke ansa mana tambayoyin da producer mu da kuma engineer mu ni Ibrahim Kalma Si Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu wassalam
to madalla kai da Ibrahim ka almasi garba to yanzu ne zamu kawo muku waƙe a shakata da ita da fatan an shakata da wannan wakan yanzu ko ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
kwallon kafa na Liverpool Mohamed Salah yake ya ji takaicin rashin samun gurbin buga gasar zakarun turai a kakar wasa mai zuwa Salah a wani sako da ya wallafa a shafinsa na social media yake babu wata hujja akan hakan rashin samun gurbin ya biyo bayan nasarar da Manchester United ta samu akan Chelsea a wasan da suka buga a ranar Alhamis da ya gabata a yanzu haka dai Liverpool za ta kammala kakar wasa mai zuwa a matsayin kungiyar ta na biyar akan teburi kenan nan za ta buga gasar Europa ne. Sujadar Ronaldo bayan nasarar zura kwallo ya janyo cece kuce. Sujadar Cristiano Ronaldo bayan zura kwallo a wasar su da yayi a ranar Talata da ya gabata wanda anna sai nasara akan Al Shabab da kwallaye 3-2 ya janyo cece kuce a duniya. Magoya bayan kwallon kafa na lura da yadda tauraro ya yi salon murnar da ba taba ganin wani wanda ba musulmi ba da yin irinta. Walau bayan nasarar zura kwallo ko don wata murna ta daban, Vinicius na ci gaba da samun goyen bayan masoya da abokan sana'ar sa ƴan wasa da magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid sun nuna goyen bayan su ga Vinicius a lokacin wasan da suka yi nasara kan Rayo Vallecano a Bernabeu da ci 2-1. Ƴan sandan Spain sun kama waɗanda suka furta kalaman wariya ga Vinicius. Jami'an ƴan sanda a Spain sun tsare mutane 3 da ake zargin su da hannu wajen furta kalaman nuna wariyar launin fata da aka yi wa dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Vinicius a lokacin wasan da kungiyar sa ta yi a ƙarshen makon da Valencia. Liverpool ta samu nasarar farko na cin wasanni 5 da ta buga a kasan Premier Ingila bayan da ta lallasa Leeds United da kwallaye 6-1. Rabon da Liverpool ta samu nasara a gasar Premier tun bayan lallasa Manchester United da ta yi da ci 7 da nema a farkon watan Maris. A halin yanzu dai Liverpool na matsayi na 8 a gasar Premier Ingila da maki 47, maki 1 tsakanin su da Brighton da ke matsayi na 7. Manchester City ta kebe euro miliyan 40 domin dan wasan Portugal Joao Cancelo wanda yake yi wa Bayern Munich wasa a halin yanzu, a yayin da ita kuma Barcelona ke zawarcin dan wasan mai shekaru 28. City ta shirya musayan Cancelo da dan wasa Bayern da kuma James Jesus Kimchi mai shekaru 28. Marco Asensio ya shirya barin Real Madrid inda yi kwangilansa ta kare a kakar wasar bana a yayin da ya gaza cin matsaya da kungiyar Atlantic Subscription. Yanzu kuwa sai bangaren wasannin gargajiya inda a jihar Kano ake tafka dambe naira miliyan 1 da ake gudanarwa a dandalin damben wasan Ado Bayero na jihar Kano da aka fafata tsakanin karamin arewa wanda ya fito daga bangaren arewa sai kuma karamin kudu wanda ya fito daga bangaren gurumada inda aka gabza tsakani amma an taya canjaras babu kisa kuma aka sake gabzawa tsakanin kaddaran autan dan bonza daga bangaren kudu are da dan bakude daga arewa shi ma nan aka sake canjaras babu kisa. Haka dai abun ya yi ta gudana tsakani. Lado Salis Garba, muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To madalla da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma a takaice.
Rundunar sojojin Sudan ta bukaci dakarunta da suka ritaya a shekarun baya su mayar da kayan sarki domin tallafa dakarunta a yakin da suke da dakarun rundunar gaggawa ta RSF. Tunda ta nemi tsaffin mazanjiyan su miƙa kansu ga sansanonin rundunar mafi kusa da su, tana mai cewa hakan wata dama ce ta ƙarfafa ayyukan mayakan nata. Rahotanni na nuni da cewa Rasha za ta aika da makamin nukiliya zuwa Belarus, amma wani babban jami'in tsaro a ƙasar Ukraine ya ce ko kaɗan bai girgiza ba game da hakan. A wurinmu ba sabon labari ba ne, a cewar Olesi Danilov, babban sakataren tsaro na majalisar tsaro ta ƙasar Ukraine. Hukumar Faransa sun tabbatar da cewa za su kaddamar da shirin rigakafin cutar masassarar tsuntsaye da kakar bana bayan sakamakon gwaje-gwajen da aka yi game da cutar akan agwagi ya fito da armashi. Annobar murar tsuntsaye ta karaɗe gonakin tsuntsaye da kiwon kaji a wasu sassan duniya, al'amarin da ya kai ga babu shiri an kashe tsuntsaye da kaji fiye da miliyan 200 cikin watanni 18 da suka gabata. Faransa na ɗaya daga cikin ƙasashen da annobar ta munana a yankin nahiyar Turai, kuma tana fuskantar barazanar koman wannan annoba tun farkon wannan wata na Mayu, musamman a ɓangaren kudu maso yammacin ƙasar, inda aka yi hasarar kaji da tsuntsaye da dama musamman ma agwagi, in ji ma'aikatar harkokin noma da kiwon dabbobi ta ƙasar. Jami'ai sun ce a watan jiya an yi odar sinadarar rigakafin cutar ta murar tsuntsaye guda miliyan 80 waɗanda ake dakon hukumar lafiya ta ƙasar ta tabbatar da sahihancin su bayan gwaje-gwajen da aka gudanar.
Kamar sauraro da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan dare, sai kuma duk gobe da safe da misalin karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda zai zo a daidai karfe 5 kenan agogon Ghana da GMT. za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin shi Mahmud Kwari da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya shirya tare da Bada Umurni da injiniyan mu na wannan dare Mr. Charleston. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalam.